Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 102.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ali Mustafa da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jin akalar shirin a wannan hantsi
na nuna musu lallallai mu koma ga register na mutane kuma mu fadakar akan shi national identity number ba wai shi kati bane zamu sami shi
Alhaji Aliyu Abdulaziz shugaban hukumar bada katin ƴan ƙasa na Najeriya za ku ji hira kuma da Alhaji Muhammadu Indimi muna kuma da rahoto kan nadin sabon sarkin Shelin a jihar Adama sharhin da wasu jaridun Niger suka yi a mako da kuma ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna
Dawo jama'a bakin ku da nasi mutane kamar 12 suka mutu wasu kamar 50 suka sami raunuka a lokacin da wata mota ta hauka cikin wata kasuwar baje kaya a birnin Berlin na kasar Jamus inda mutane suka taru suna ta hada-hadar sayayyar Kirsimeti. Yan sanda sun tabbatar da cewa wannan al'amarin ya faru jiya Litinin a kasuwar Wilhelm inda kuma anan ne ma aka kama shi direban motar. Akwai wani mutum na biyu da aka samu cikin wannan babbar mota din wanda kuma ya mutu a nan wurin da abin ya faru lokacin da ma'aikatan asibiti ke kokarin kai mishi dauki. Tuni fada shugaban Amurka ta White House zai talanci abin da ta kira farmakin da a bisa dukkan alamu da ta'addanci ne. To amma yan sandan Jamus ba su kira harin a matsayin da ta'addanci ba tukuna kuma ministan harkokin ciki na Jamus din ya ce harin zuwa akwai abubuwa da dama da ba gane ba dangane da harin da kuma dalilin kai shi.
A jiya ne wani dan sandan Turkiya ya harbe jakadan Rasha a birnin Ankara. Alamu sun nuna cewa ya aikata danyen aikin ne don bayyana jin takaici kan rawar da Rasha ke takawa a yakin da ake a Siriya. An dai kai farmakin ne a daidai lokacin da jakadan na Rasha Andrei Karlov yake jawabi a wajen wani shagalin nunin fasahun zane-zane. A cikin faifan bidiyon da aka nuna na farmakin an ga matashin da ya harbin tsaye bayan jakadan abin da ya sanya wasu ka dauka cewa dogarinsa ne. Lokacin da ya harbin matashin yayi takabbara Allahu Akbar Allahu Akbar yayin da yake rantsuwar cewa sai sun rama abin da ya kira kashe-kashen gilla da Rasha ke yi wa mutanen su a Siriya. Wani daga cikin mutanen da suka shaidi al'amarin ya ga a gidan rediyon nan na murya Amurka cewa ya ji maharbin yana cewa kada ku manta Aleppo, kada kuma ku manta da Siriya. Muddin kasarmu ba ta zauna lafiya ba, kuma ba za ku zauna lafiya ba. Magajin garin birnin na Ankara Meli Gokcek ya ce sunan ɗan sandan da ya yi harbin shi ne Melvit Mad Altintas, ɗan shekaru 22 da haihuwa.
To a wani ɓangare mai alaƙa da Siriya ɗin kuma kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya samu amincewar ɗaukacin dukkan ƙasashen da ke kansa ga ƙudurin da zai nema aika da jami'an majalisa ɗin zuwa can Siriya domin su yi nazarin aikin kwashe-kwashen mutanen da ake yi na wato wanda ya ke ratsa da su a birnin Aleppo. A jiya Litinin ne dai aka samu amincewar wannan ƙudurin wanda ya janyo murɗa gashin baki sosai a tsakanin ƙasashe 15 da ke kan kwamitin. Da Rasha da China suka yi ta amfani da ƙuri'unsu na hawan kujerar naki game da matakin wanda ake ganin ƙasashe yammaci suna son su ɗauka domin sauƙaƙawa su mutanen Aleppo wahalolin da suke fuskanta. Haka kuma zancen yana tasowa daidai lokacin da aka soma aikin kwasar dubban mutanen Aleppo ɗin bayan da aka samu jinkiri a aikin a sanadin tashi-tashin bumamai da harbe-harbe a tsakanin masu adawa da juna da ke wurin. Ministan harkokin wajen Turkiya Melvit Cavusoglu ya ce zuwa da madaicin Litinin je kenan an riga an kwashe mutane kamar 20,000 daga Aleppo an fitar da su sai dai har yanzu akwai wasu dubbai da suka rage a garin da 'yan tawaye suka kwace shi tun shekarar 2012 a matsayin ɗaya daga cikin matakan da suka ɗauka na neman ganin bayan gwamnatin shugaban Siriya Bashar al-Assad.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Rahotanni daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ce an ji ƙarar harbe-harbe da safiyar yau Talata suna tashi kwana ɗaya bayan da wa'adin saukar shugaban ƙasar Joseph Kabila da kankargar mulki ya ƙare. Da ƙarfe 12 dare jiya Litinin ɗin ne wa'adin mulki na biyu na shugaban ya kammala, amma kuma wani kakakinsa Barnabe Kikaya ya ce ba dole ba ne sai shugaban ya sauka daga mulki da daren, kamata ya yi a bashi ya wayi gari yana mulki. Tuni dai kotun tsarin mulki ta kwangunta yanke hukuncin cewa shugaba Kabila zai iya ci gaba da mulki har sai an yi sabon zabe. To amma sha bin dare na yi wasu mazauna birnin suka fara bushe-bushe don ba da sanarwa cewa lokacin saukar shugaban fa ya zo. A cikin Kinshasa, babban birnin kasar, an yi tarukan gangami da dama duk kuwa da haramcin irin waɗannan taruka da gwamnati ta yi. An wato jibge sojoji ko ina a cikin garin yanzu yayin da ƴan sanda suka rinka watsa barkonun tsohuwa don tarwatsa gungun mutane da ke zanga-zanga.
To a ƙarshe a cikin shekarar nan da ke ƙarewa ta 2016 an ba da ƙididdigar da ke nuna cewa kusan ƴan jaridu 50 suka mutu a bakin aiki a ƙasashen duniya daban-daban, ciki har da wani ma'aikacin gidan rediyo na namu na muryar Amurka wato mai suna Al-Migdad Mujalli wanda ya rasa ransa a ƙasar Yemen lokacin da ya je ɗauko labarin ƙazamin yaƙin da ake a can.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla shahararren dan kasuwan nan Alhaji Muhammadu Indimi ya yi kira ga ƴan Najeriya su koma noma a zaman ɗaya daga cikin hanyoyin sake farfaro da tattalin arzikin ƙasar, ganin hali da kasuwar mai take ciki abinda Najeriya ta fi dogaro a kai. A hira da wakilin sashen Hausa a yankin Borno Haruna Dauda Biyu, Alhaji Indimi ya fara ne da cewa
mu bani Adam abin da kawai ya kamata mu yi shine mu roƙi Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu, mu roƙi Allah ya kawo mana ci gaba a ƙasarmu, mu roƙi Allah ya albarkanci ƙasarmu, shine abin da zan iya gaya maka akan wannan. Amma in nace maka me zai faru gobe, na yi maka ƙarya.
To ranka dai ganin cewa akwai matsalolin taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, kai dai sharar ɗan kasuwa ne amma duniya gaba ɗaya ana sane da kai, kamar mene kake gani zai za a bi ko kuma hanyoyin da za a bi don daɗa farfaɗo da wannan matsala musamman na taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa na Najeriya?
Taɓarɓarewar arziki na ƙasa, abinda za ka lura da mutanenmu, kowa yana sauri ya yi kuɗi, kowa yana sauri ya ci gaba. Shi ko Allah ya riga ya rubuta maka, duk saurinka ba za ka wuce abinda ya rubuta maka ba, duk rashin saurinka ba za ka kai ga inda bai rubuta maka ba. Yawancin mutanenmu kowa yana dogara ne ga gwamnati. Muka lura Borno, bawan Allah nan gwamnatinmu yana iyakacin ƙoƙarinsa, amma ba zai iya baka abin da bai da shi ba. Gwamnati ba za ta iya baka abin da ba ta da shi ba. Ni ina mamakin yanda yake biyan salary saboda ba kuɗin, kuma mutane suna gani ko shugaban ƙasa ne mai yi ko gwamna ne, Allah shine fa alure man yuri. Maganan taɓarɓarewar arzikin ƙasa na Najeriya abu ne mai sauki. Abu biyu ne, Najeriya kusan an dogara ne akan mai. In ka duba farashin mai ya faɗi, mugun da ya fi ma farashin mai shine ta'adin da ake yi wa mai a ƙasar nan. Najeriya za mu iya tadda har gangan mai miliyan 4, amma yanzu biyu ma ba a iya yi. Mu roƙi Allah ya kawo lokacin da za mu ga an kai 3 ma. Mu roƙi Allah mu ga farashin mai ya ƙaru. Wayannan biyun su ne kaɗai abinda za su fitar da mu daga taɓarɓarewar arzikin ƙasa. Kasan da noma da muke yi a nan, iyayenmu da kakanninmu da lagyaɗa da ake yi duk ta zama babu, kowa da irin hanyarsa. Kuma dole ne koma noma. Dan can da nake gaya maka, ni kaina yanzu na kama filaye ƙasashe a cikin arewa, duk inda yake da ƙasa mai kyau ana samun ruwa ina da fili a wurin. Shekara mai zuwan nan za mu shiga aikin noma gadan-gadan. Wani abu kuma na daban, babban matsalarmu rashin wuta. Duk abin da za ka yi in ba wuta, ba wani cigaban da za ka samu. Kuma ina gani kamar ba a ba wutan nan ƙarfi ba. Wuta fa yau in ka fara, ba wai gobe ne za ka haska ba, ka ga haske. Na ga cewa dole mu duka mu tashi mu taimaka. Ni ma na shiga harkar taimako na a nema wa ƙasa wuta. Federal government mun yi sanin da ita da World Bank company na za mu gina wajen wutar lantarki a Jigawa. Ko da yake Jigawa tana waje da area ɗina, to abinda dai Allah ya yi ba za ka iya cewa don me ba. Amma buri na shi ne na ga na yi wajen aikin wutar lantarki a Borno da Yobe da Adamawa. Ni ka san ba ni da inda ya wuce Borno a wurina. Kamata ya yi mu zauna mu ma mu gina ƙasarmu, mu gina garinmu kamar yadda mutane suka gina Abuja.
Ranka dai batun addida cewa an so mu samu zaman lafiya yanzu haka a nan jihar Borno da ma wasu bangarorin arewacin Najeriya. Kamar menene kake gani ya kamata ce an bi hanyoyin da za a bi don samun zaman lafiya mai ɗorewa wanda zai kawo ƙarshen wannan rigingimu da muka samu kanmu ciki?
Duk wannan rigingimu da muke ciki abu ne rubutacce daga Allah. To babban abin da za mu yi shine kowa ya koma ga Allah, mu ta roƙon Allah. Yanzu wannan zaman lafiya da ka ga mun samu, Allah ne ya kawo shi saboda roƙonsa da mu bayansa ne. Mun masa kuka ne muka yi masa kuma mun yi masa wani abu ne ya kawo mana wannan ya gafarce mu to ba abin da ya kamata mu yi mu ta neman gafara mu ta istighfari mu ta roƙon sa ara kawo mana zaman lafiya
to ranka da ƙarshe kamar akwai wani shawara da kake zaka bayar wa al'umman Najeriya baki daya da kuma al'umman jahar Borno gan cewa su wannan abin ya bisha ba
to abin da zan ce shine sai hakuri da garda da kaddarar da Allah ya daura mana wannan Allah ne ya daura mana kuma sai mu koma gare shi kuma mu yadda da kaddara mu yadda da Allah mu san kuma komai daga Allah yake zuwa muka koma gare shi za mu samu saukin abu amma in kace wani abu ya same ka kace wane ne ba wane bane Allah ne Allah shi yake jarraba mu yaga zamu ci shi ne ko kuma a za mu ce wani ne in ko muka ce wani ne to mun kauce mu hanya Allah ne ya daura mana shi za mu roƙa ya yaye mana kuma Allah daga gani Allah ya karbi addu'an mu rana
za ha ta baiwa za mu kawo muku hira da shugaban hukumar bada katin zama dan kasa na Najeriya kamar na sai a ci gaba da shakata da wannan waƙar baiwa ta Mudassir Kasim That's all. Kasim ya taya ku hira hukumar da ke yin katin zama dan kasa a Najeriya wacce aka fi sani da lakabin NIMC a takaice da turanci ta ce za ta hada hannu da wasu hukumomin gwamnati domin kawar da magudin zabe a kasar shugaban hukumar NIMC Alhaji Aliyu Abdulaziz ne bayyana ka hira da yayin da Madina Dauda
tunda na soma nan shekara guda kenan na sosoya mutanen da suke aiki da kuma na nuna musu lallallai mu koma ga register na mutane kuma mu fadakar akan shi national identity number ba wai shi kati bane zamu sami shi muhimmanci mun sa duk a state da kuma local government inda muke da mutane su ana register mutane sosai sosai don haka ma da an dau wajen shekara 3 kafin akai register miliyan 7 gashi nan ko a shekara guda mun yi wajen miliyan 6 da wani abu
to miliyan 6 ai kamar an koma baya kenan ko ko za a hada miliyan 6 nan da
in an hada da na dadin so muna da miliyan 13 da rabi yanzu
miliyan 13 da rabi kuwa yayi daidai da yawan mutanen Najeriya domin a yanzu mun kusan miliyan 180
a ai a da akan rufe border da kuma a ce kowa ya daina aiki sai a je a yi register mutane amma mun canja wannan tsalon yanzu wajen register yana nan a bude yadda ake bude office koyaushe don haka koyaushe kake da daman register sai ka je ka yi register ka ba irin na da bane da za a ce a rufe border sai a yi so daya mun samu kaman big bank kenan mun samu that wannan baya iya daukan bayane mai inganci don haka muka sa office a bude take koyaushe andan kuma sai mutane su je su register numban yayi kadan amma numban da muke da su ingantacce ne kowani dan adam daman yana da yatsu da iris da kuma fiska daban don shi ne muhimmancin datan da muke daukawa
kamar yanzu yadda kace office ne ake yi a dukkan jihohin kasar nan ne kuke da officeshin nan da ake iya zuwa kai tsaye a koyaushe ai wannan register
muna nan a kowane jiha a headquarters da kuma muna nan a kowane local government akwai office amma dai inda muke register yanzu wajen 441 bamu gama dukar sauran local government din ba. To amma muna da wajen register wajen 650 duka kuma a nan fadin kasa, da kuma muna son organically, muna son mu gama duk sauran local government kuma mu growing organically. Ba wai za a soma da bangare guda daya ba, a'a kowane local government za a samu register. In fact ma yanzu muna son mu yi licensing mutane da za su je kauye su yi register mutane, amma muhimmanci muna son kowane register da muka yi za a iya tantance shi so that a ga lallai datan da aka dauka kowane dan adam shi din ne, ba wai yadda ake yi da a yi so daya and then yawanci data din bai da kyau. Don haka shi yasa mun fi son a je inda ma ake daukan data, da kuma mutum ya je da wanda yake ya san turanci so that in an yi kuskure ma sai a cire shi daga nan wajen daukan data din, ba wai sai an kai data kuma a dawo a ce wai an yi kuskure ba.
Kai magana a kimiyyance dazun nan, na'ura ce ta kimiyya da fasaha da ya kamata kuna amfani da ita wajen daukan waɗannan sunaye da rajistoci da lambobin nan. Kana ganin ya zuwa shekara 2019 da ake kyautata zaton yin zabe a wannan ƙasa, har za a iya samun yawan mutane sun yi wannan rajista da za a iya amfani da shi wajen yin zabe?
In an bi umarnin Mr. President din nan da shekara biyu ya kamata dama duka wanda suke register data sai su hada gwiwa, mu da population da kuma INEC duka sai mu hada gwiwa sai mu dau bayanai masu inganci. In mun yi haka lokacin zaben da zai zo za a iya amfani da wannan data, sai ayi amfani da wannan number, national identification number, ba shine muhimmanci ba wai sai an yi amfani da kati ba.
Kenan ina fahimce ka kuna haɗin gwiwa kenan da ma'aikatar kula da yawan jama'a da kuma ta hukumar zabe?
Ai
hadda bankuna aka ce
duka muna haɗin gwiwa. Ranan Alhamis da ya wuce mun yi meeting da mataimakin shugaban ƙasa da kuma sauran wa'annan hukumomin da kika irga. Mun yi yarjejeniya akan lallai ya kamata mu dukan mu gwamnati guda daya ce muke wa aiki, kuma dukan mu ya kamata mu hada gwiwa sai mu tabbatar da lallai an dau data din, an yi register mutane da suke ƙasa gaba daya.
Me ye hujjan yin wannan hadin gwiwa na ku?
In dai an hada gwiwa to daman ana gani da zai amfani wajen budget, zai amfani wajen tsaro, zai amfani kuma wajen tsare-tsare, da kuma zai amfani wajen zabe. Experience namu ya nuna dole ne a sa hankali sosai wajen daukan data. In ba haka ba to za ka samu na'uran zabe ma ba zai dauka bayani ba.
To akwai kalubale da kuke fuskanta a wannan ma'aikata taka?
Akwai ga muna cikin recession yanzu, da kuma akwai ga budget ma ya ragu ba kamar da ba, kudin mai ya ragu sosai, ga kuma Niger Delta, don haka ma ya sa duk sauran hukumomin duk ya samu yanzu mukan hada kai don na'urorin da zamu saya ayi amfani da su suna da tsada, da kuma ma'aikatu da suke aiki ko ina muna da su duk nan kowane local government, kowane jaha da local government, da kuma yanan gizo in an dau data sai an tura shi real life a headquarters sai mu yi generating wannan NIN din.
Akwai hanyoyin da za ku ba ku gane idan mutum ya yi rajista fiye da so daya?
Sosai kuwa. Shi yasa aka sa wannan na'uran na center din, akwai wanda muke kira ABIS, Automated Biometric Identification System, wato shi yake comparing yatsu da sabon yatsa da kuma yatsun da daman aka tattara a ciki, sai yayi cikin kowanne sai ya ga akwai mai kama a ciki, and then inda akwai mai kama sai ya nuna mana. Haka kuma zai comparing fiska, shi ma hakan nan zai iya karanta daidai inda idanu suke da sauransu, sai ya ce a wannan already ya riga ya register, sai a cire shi. Shi yasa ma muka tattara komai a rumbu guda, amma rumbu gudan ba wai guje daya kawai yake zama ba, akwai rumbun wurare daban-daban, so that inda akwai problem da daya sauran sai su dauka su yi aiki.
Hada kai mu daina sa'in Najeriya, kabila
yanzu kuma sai jihar Adama inda gwamnatin jihar ta tabbatar da nadin Dr. Abdullahi Isa da sun a zaman sabon sarki mai daraja ta daya na masarautar Shelem ba rasuwar tsohon sarki Malam Abdullahi Managina. Gwamnatin ta dauki wannan matakin ne bayan da masu zaben sarki suka mika sunan sabon sarkin ga Ibrahim Abdulaziz da cigaban wannan rahoto.
Kafin ma dai wannan sabon mukamin da ya samu, Dr. Abdullahi Isa Dasun shine mahakimin cikin garin Shelem da kuma sabon nadin nasa ya zama sarki na 21 a cikin jerin sarakunan Shelem. Baya ma dai ga yan kabilar Kanukuru wanda suke sarautar masarautar. Haka nan akwai wasu kabilu a yankin da suka hada da Lala da Fulani, Kitaku da Libo, kana ma da sauran kabilun da ake ko kasuwanci ya kawo su. To koya sabon sarkin da aka nada ke je a yanzu.
Dukan godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala. Har yau Allah ya kawo ni ga inda nake a yanzu ban taba tsammani a rayuwata ba cewa yau ni ne mai martaba sarkin Shela. Wannan gida ta mu gado muka yi ta tun daga iyaye da kakanni. Ba mu tsammani haka Allah ya daukaka mu ya azurta mu yasa kuma ya ba mu wannan lokaci mu shugabanci mutanen mu bisa adalci. Ba shugabancin ma ke babban damuwar mu ba, kin ka za mu yi mu rike mutanen nan bisa adalci.
Su ma dai talakawa ƴan rabba naka wadata mu sun ko bai na rayuwar su dangane da wannan sabon nadin da aka yi da mafatan da suke da shiga sabon sarki.
Sunana Musa Adamuwaya, mun yi wa Allah godiya, muna murna da nadin kabiri da haka gode fatan mu Allah ya taimaka mu, Allah ya tashi shine to muna fata ya kare shi ya fi nasu
Sunana Alhaji Ibrahim Bala, fatan mu ya isa ne zaman lafiya, bayan zaman lafiya kowa ya zaman lafiya. Bayan kowa jama'a nashi Allah ya bashi zuciyar riko, banda wannan ba mu da fatan da za mu yi mara sai dai Allah ya kwana fatan mu kenan.
Ni suna na Bukar Rautan nan, Allah bashi zaman lafiya, Allah sa ya jube mu mu talakawan sa koke koke.
Yanzu a lokacin aiko da wannan rahoto ba a samu korafi ko tashi hankali ba, inda ko shugaban karamar hukumar Shelem din Honorable Shaban Isa Dasun ya mako yaba da kai zuciya nesan da al'umman yankin suka nuna.
Wannan masarauta muna matukan godiya, muna godewa Allah da ya yi mana lokaci da Allah ya kawo domin mu samu sabon sarki bayan rasuwar mai martaba Alhaji Abdullahi da kama Nigina. Yau mun samu sabon sarki, lalle daman shi sarauta idan haka ya faru ƴaƴan sarakuna sukan iya fitowa domin su nemi wannan kujera. Dan sarki yana so ya gaji mahaifin shi, kuma idan an ce ɗaya yau Allah ya zabe shi ya bashi wannan gida, dukkan wannan sarki ya kamata ya zo ya mishi mabaya ya yadda da wannan hukuncin Allah domin a rufa mishi baya domin mulkin shi ta zama mai nagarta. Don ba zai iya shi kadai ba, dole ne sai da ƴan uwa da sauran ƴaƴan sarakuna, wanda kuma bi iznillahi cikin iko Allah tun da ran da aka ce an bashi wannan abu an yana son sunan shi.
Yanzu haka dai ana mashi shirin saka ranar baiwa sabon sarki sanda, yayin da kungarin Shelem ke ci gaba da daukan harami da ne wannan rana da ke tafe. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To gaishe ka Ibrahim, ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 2:23 na dare ga Suleiman Muni Barma da sharhin da wasu jaridun Niger suka yi a mako.
Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Lebanon, wacce ta rawaito cewa watanni 2.5 bayan da wasu ƴan bindiga suka yi awon gaba da ba'amurken nan Freddy Walker, mazaunin garin Abalak na yankin Tawa, zuwa wani wurin da har yanzu ba wanda yake da labarinsa. Lamarin da ya sa iyali da makusantansa kiran waɗanda suka sace shi su tausaya. Da farko hukumomin Niger sun ce kungiyar Mujawo ce ta sace ba'amurken, yayin da wasu majiyoyi suka dora alhakin wannan al'amari a wuyan kungiyar AKMI. Sai dai wasu kuma na cewa an sadaukar da Wudke ne a cikin wata harakar miyagun kwayoyi da ta shafi wasu gaggan dilolin yankin Sahel, in ji jaridar Lebanon. Yayin da jaridar Lankitar ke cewa jami'ai da 'yan kasuwar da suka yi watanda da wasu kontina kimanin 495 shaƙe da kaya sun fara ramka kudaden kayayyakin da suka saya a wani farashin da akan iya kira a wulakance. Jaridar ta ce binciken da hukumar ta kaddamar akan wannan tabargaza, haɗe da muzurin da alƙalan kotun Yamai yayi, su ne suka tilastawa waɗannan mutane amayo abubuwan da suka wawura a wannan harƙalla wacce ta kumshi ƴan kasuwa da ƴan siyasa da jami'an duwan har ma da takwarorinsu na gar national da gendarmomi waɗanda aka damƙawa amanar gadin waɗannan kwantina mallakar matatar Soraz Injilan Ketar. Jaridar Le Republican ta bayyana cewa ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kare haƙƙin ƴan jarida RSF ta yi Allah wadai game da yadda hukumomin Burkina Faso ke jan ƙafa a binciken neman sanin masu hannu a kisan ɗan jaridar ƙasar Norbert Zongo yau shekaru 18. Jaridar ta ce a washe garin faduwar gwamnatin Blaise Compaoré wacce ta shafa shekaru 27 a kan karaga, hukumomin riƙon ƙwaryar Burkina Faso sun farfaɗo da wannan magana, inda kotu ta saurari wasu dogaran Compaoré kimanin 3. Sai dai watanni 18 bayan haka shiru kake ji, abinda ya matuƙar fusatar da ƙungiyar ta Reporter Sans Frontiere wacce ke ganin lokaci yayi da za a hukunta waɗanda suka aikata wannan kisa, in ji Le Républicain. Mu ƙarƙare da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa tsananta amfani da wayar salula a makarantun boko na haifar da koma bayan ilimin yara a makarantun ƙasar Niger. A hirar da ta yi da wata malamar falsafa, jaridar ta ce malamar ta nuna damuwa matuƙa a kan illolin da zuwa makaranta da waya ke yi wa sha'anin karantarwa, domin a cewarta wayoyi kan ɗaukar hankalin ɗalibai a maimakon sauraron malamai a aji. Sannan yaran kan rubuta jarabawa ne cikin harufa irin na saƙonnin SMS. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Toma da lamun zo ga filin wato ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello daga karamar hukumar Gombe jihar Taraba. Shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. Ina kira ga ƴan uwa Fulani da Kibaye. Allah ya kaddara gaba daya rayuwarku da abincin ku duka a daji. Haka Allah ya kaddara ku fita da daji. To kamata ku kai zuciya nesa ku zama lafiya da zinarku. Sannan kuma a ɓangaren hukuma ta yi bincike na ba sani ba sabo shin wace ɓangare suke taɓa wata ɓangare. A ɗau matakan ba sani ba sabo a magance na lamarin da yake cinyewa. Yau ka ji damuwa a nan, gobe ka ji damuwa tsakanin makiyaya da manoma. To in ma domin magana ne ko wajen kayar gona ko shanu suke cike da sauransu, wancan ma an kauce wannan ba komai. Haka kawai ka ji kuɗi tana ta shige ko ɗaya. Ba zairan ba ta jiki ko a san babu daga an kashe mutum a ɗauke masa maki. Wannan lamari ya kamata na ɗan mutum wannan lamari. Akwai da wata bambance ko siyasa ko ƙabilanci ko addini a tsayawa wa al'umma a dan ɗan kowane shiga wata tsaye ga Ubangiji ya ansa haƙƙoƙin talaka da ya rafe a wuri. Daga Hudu Muhammad Bello ƙaramin hukumar Gombe jihar Taraba.
Assalamu alaikum. Sashin Hausa na Biyu a Amerika mai magana Abubakar Kefi na Sawa State. Wannan ma'aikata da aka ce ana ɗiba ɗin nan wanda suka yi karatu ne, wato wanda su ba su yi karatu ba, ba su da gurbi kenan a wannan gwamnatin na Janar Buhari. Tunda a gwamnatin baya ba haka suka yi ba, kowa da kowa ya samu ya ɗana. Amma wannan ba wani wanda wani bai makaranta ba, wato shi ya yi asalansa kenan. Assalamu alaikum. Sashen Hausa na Biyu Amerika, don Allah ku sa min wannan batu kowa ya ji da irin basira.
To ma da lashe ka mu ga shirin mu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice.
To a ƙasar Jamus akalla mutane 12 sun mutu, wasu kamar 50 sun samu raunuka lokacin da wata mota ta auka cikin wata kasuwar baje koli a birnin Berlin. Inda wato birnin Berlin inda mutane suka taru suna hadayar sayayyar Kirsimeti. Yan sanda sun tabbatar da cewa wannan lamarin ya faru jiya Litinin a wannan kasuwar mai suna Wilhelm, inda kuma nan ma aka cafke shi direban motar. Akwai wani mutum na biyu da aka samu a cikin wannan mota din, shi ma ya mutu a inda abin ya faru lokacin da ma'aikatan asibiti suka je suka kai mishi doki. Tuni fadar White House ta shugaban Amurka ta layanci abin da ta kira farmakin da a dukkan alamu na ta'addanci ne, ko da yake so 'yan sandan Jamus ba su riga suka kira shi haka ba.
To madalla da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a wannan hantsi, sai kuma can da lasa za ku je su abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa cike har da shirin noma tushen arziki da Sarfilu Hashim Gumele ke shiryawa ya kuma gabatar. Kamin na madadin Aliyu Mustafa da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma kuma engineer Charles Hals da ya rika masa, annan ni sahaba Imam Ali zan dakata, sallama da ku, mu zama lafiya.